dokar kariya daga batunci a dandalin sadarwa na zamani ta sake jan hankalin ƴan majalisar dattawan a karo na biyu ne a tattaunawar musamman a zauren majalisar. Zaman da ya nuna galibin ƴan majalisar sun goyi bayan wannan kudirin dokar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin ƴan majalisar da suka nuna fa'idar wannan kuduri kamar yadda yayi mani bayani.
An ba da dama ka faɗa rukunin bakinka dan gyara abu ba dan bata abu ba. Saboda haka kira da muke ga dukkan mu ƴan social media mu kokari mu gyara abu ba bata ba. Ko mutum ne laifi ka ba shawara ya zai gyara laifin sa sai ka samu lada, amma in ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum 100 su ce ayi abin kirki, sai kuma ya dauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai. Yayin da kwada al'umma ba kuma daidai bane wannan.
Shi kuwa mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dattawan Sanata Sahabi Ya'u yayi nuni ne cewa babu wani dalilin da zai sa gaban kowa ya fadi, saboda wannan kudirin doka fa sai ya samu ra'ayoyin al'ummar kasa nan ba da dadewa ba.
Su masu dandalin sada zumunta na yanar gizo suna da gaskiya akan cewa ana so a yi masa katsalandan ga abin da suke yi. Shi kuma wanda yake ganin waɗannan ne masu dandalin yanar gizo yana da gaskiya in yace to menene kariyar da za a ba iri na mai neman a kare mashi mutuncinsa, mai neman kada wani wanda ya zama to saboda wani dalili ya shiga cikin wannan rigar ya zalunce ni kamin bayani ya zo ya riga ya tozarta ni, kowa na da nashi haƙƙi. Wannan shine magana ta gaskiya, kuma wannan abu da aka bayar aka ce a ci gaba da shi a cikin majalisa, an ba da izinin a ci gaba da shi ne saboda mi za a kai fagen da za a gabatar da shi gaban al'ummar Najeriya, wato public hearing. Kowa ya adda abin faɗa ya zo ya faɗa, daga ciki a tantance jama'a ta fidda doka ta gaskiya da kanta, jama'a za su yanke hukunci da kansu, amma sai da majalisa ta zauna ta sake tattaunawa ta mai da shi doka in ya kasance ya zama doka.
Amma ga masani akan dokokin ƙasa barista mai nasara Kogo Ibrahim ya gaya mini cewa wannan al'amari ba sabon abu bane, domin ƙasashe da dama suna amfani da irin wannan doka da take ƙara ƙarfafa zamantakewa da kuma kare haƙƙin al'ummansu.
Da muka la'akari da hurumi na sashe na 15 sakin sashe na 1 tsarin mulkin Najeriya da sashe na 15 sakin sashe na 2 da na 3 da yan magana haɗin kan ƙasa, da kuma sashe na 14 sakin sashe na 2 na hurumin tsarin mulki wanda yan magana tsaro ta ƙasa. To idan aka yi la'akari da wannan, to yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta dakile yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman gurɓata tafiyar da gwamnati take yi a lafiya.
Ita wannan kudirin doka dai ta sha suka kuma tana can suka daga kungiyoyi daban-daban, wanda daga cikin su sakataren kungiyar ƴan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna mamakin abin da yasa ake kokarin tabbatar da wannan kudiri ya zama doka.
Abin takeici shine gwamnati ko jami'an tsaro sun gagare yi ko sun kiyan komai saboda su kare lafiyar ƴan jarida. Wannan kuma yana faruwa ne da gangan saboda yawanci mun gane cewa ba a son bincike, ba a son tone-tone.
A halin yanzu dai an mika wannan kudirin dokan wa kwamitin kula da shari'a domin a tsabtace shi kafin a fara sauraron ra'ayi na al'umman ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.